نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول الله سبحانه وتعالى نقوى نقومي لقدر حدوان مؤمن مسلا تشيني البركة أرقشن وانا مدلسة تنساء السنة وانا قرينا بناء الجهر نايجا ومن قبعك دا تفسير القرآن بيقرما يومنا عشرين قوات رمضان جرم ذاق الله صلى الله عليه وسلم جمودايا دا دليه لدى أربعين دا بقوي وانا دا تيدا ترى ga watan uku shekara ta 2026 domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma. Kusan ajiya mun tsaya ƙarshen aya ta 32 a cikin sura mai albarka, suratul ahzab. Za mu fara aya ta 33 فإن الله تعالى وقرنا في بيوتكم نقوم فارا بمجمع بسيلوك تشيا تمنا جيسا إنا جاني على رمض جيسا تكرن تمنا وإنام آية وإنما داود تظهر كنت وصورا كإن دمو خذيا. نعم، بسم الله الرحمن
الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
نعم.
واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
الله مدوكاكين سركية وقرنا في بيوتكن وزونا أجد الجدن حكوماتا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذا ذاك فتاة كركو رنك فتاة كن كواليا إذن يندى ما تنجا إلى فرقسك كواليا إذا ذا سبتا وأقمنا الصلاة وزايدة صلى وآتينا الزكاة كبادة زكاة وأطيعنا الله ورسوله وبألا وبمن زل الله صلى الله عليه وسلم. انما يريد الله كدي دي الله يانا نهو ليذهب عنكم الرجس دان يتفي مكو دك زنتا كو شيطانشي ويطهركم تطهيرا اهل البيت يا كو ايال الجدا ويطهركم تطهيرا كم يتركي كو تركي كو الله يسوى ذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وتنا أبن أكي كرنتا وأتكن تاكنا ندق آيوين الله نسلنا من ذن الله صلى الله عليه وسلم إن الله كان لطيفا خبيرا قال لي الله مدعو كان سركيم توسى يا واني وكما الله لبعد العباد جي منا مدنا أكم ونن آية كيوا Allah madaukakin sarki yana mana bayani game da yanayin dabi'u irin na yaya mata kuma ko kuma game da asalin yanda aka san ita mace asalinta a ina ya kamata ta zauna asalin mace shine ta zamanta a gidanta malamai suna cewa wannan umarni ne ake ba mata ana magana ne da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma matan muminai cewa bi an yalzamna waɗanda za su zauna a gida ko yaushe su ne mata waɗanda kuma za su je ina da hikima saboda ita mace ita ce aka dora wa kula da al'amarin gida abinda ya shafi yara da abinda ya shafi kula da girkin mai gida baya fita ita kuma kullum mace ita ce mai yawan fita to za a samu matsala a ce kullun kece kike ta fita kike nemowa shi kuma namiji kullun shine kwanci a gida baya nema to za a samu matsala shi yasa shi namiji an san shi da fita kullun yana waje yau yana nan gobe yana nan jibi yana nan ita ko mace an san ta da kullun tana nan zaman gida shi yasa zamu ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa a baya manzon Allah yana fita wani lokacin har yakan fita ya je tun kafin aiko shi a madadin annabi ya je kogon hira ya zauna ya yi wata ibada ta musamman wadda Allah madaukakin sarki ya kimsa masa baya zama a gida kullum yana fitowa to lokacin da ya samu damuwa da tashin hankali da ganin abin da bai taba gani ba ina ya dawo sai ya dawo gida to lokacin da ya dawo gida ya dawo cikin tsoro cikin firgita to da ya samu gidan nan ba kowa to haka zai ci gaba da zama gidan cikin firgita da tsoro da damuwa to amma sai ya samu wadda take zauna a gidan ita ce matar shi to da haka sai ta kwanta masa da hankali malamai suka ce kaga amfanin ita mace tana zauna a gida shi namiji yana waje yana nema duk lokacin da namiji ya wahala ko ya gaji ko ya shiga damuwa ina zai zo ya huta gida zai zo ya huta to ya kamata idan ya zo gida hutawan nan ya samu an kula da gidan an tsaftace gidan an gyara gidan an shirya duk wani abu da yake da bukata kawai zuwa zai samu dama ya huta wannan shine yanda rayuwar take to amma idan aka ce shi namiji zai fita waje ya nemo ya sha wahala ya yi dawainiya ya yi zirga-zirga kuma zai dawo gida ya tarar da gidan ba kowa gidan a rikice gidan a lalace to ina zai huta ashe ba hikima ma na cewa kawai auren da yema ba hikima to shi yasa sai Allah ya ce wa qarna fi buyutikum ku mata ku zaman ku a gidajen hikimar zaman saboda ku za ku gyara gida ku za ku kula da dawainiyar gida al'amarin gida a hannun ku yake ku za ku kwantar wa da bugun ku hankali idan ya tafi nema ya samu damuwa ya dawo haka ku za ku kwantar masa da hankali idan ya fita aka bata masa rai ya dawo sannan ku za ku kwantar masa da hankali idan ya fita ya dawo da rashin lafiya ku za ku karbe shi ku za ku tarareye shi ku za ku ja hankalinsa ku za ku sa masa nutsuwa ku za ku gaya masa maganganu masu daɗi saboda kuna nan zaune a gida amma in aka ce mace kullum ta fita shi ma namiji kowace baya nan to idan namiji ya dawo gida wa zai samu in ya samu gida ba kowa ita ma tana harkokinta ai ba zai ji daɗi ba to shi yasa aka ce mata su zauna a ina su zauna a gidajensu saboda waɗannan masalihin din ita ga aikinta shi namiji ga aikinsa ita mace aikinta a gida ne shi kuma namiji aikinsa a waje ne kisa aya dai ta raba mana wannan Allah ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna
wal walidatu yurdi'na auladahunna hamlaini kamilaini liman arada yukimmun ar-rida'a
na'am
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك
idan muka kalli wannan ayat wani bangare na ayat nan da Allah ya karanto mana zamu ga yanda Allah ya raba aiki tsakanin mai gida da matar gida Allah ne ya raba wannan aiki menene aikin ki a gida menene aikin mijinki a gida Allah ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a wannan shine aikin mace Allah ya ce iyaye mata yurdi'na auladahunna su shayar da ƴaƴansu hawlaini kamilaini shekara biyu cikakkiya liman arada an yutimma ar-rida'a ga wanda yake so ya cika lokacin wannan raino din kun ga ita mace ce Allah ya bata mai shayarwa da raino da kulawa a ina a gida wannan shine aikin ki ke ce zaki shayar ke zaki haihu ke zaki shayar ke zaki raino ke zaki kula da tarbiyyar yaron nan a gida har ya girma ya zama mai mutum wannan shine aikin ki a gida kenan ma'ana haihuwa shayarwa raino kula da yara kula da gida haka Allah madaukakin sarki ya faɗa sai Allah ya ce wa 'alal mawludi lahu yana ga wanda aka yi wa haihuwa waye aka yi wa haihuwa shine mai gida shi ko mai aikin sa Allah ya ce rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf shi kuma aikin mai gida ya kawo abinci ya kawo sutura ya kawo abin sha ya kula da lafiya ya dauki dawainiyar gida shi ma ta hanya ne kiro kun ga shi aikin namiji shi zai fita zai nemo shi ne rizquhunna din ya fita zai nemo arziki arzikin da zai ci da ita ya ci da ƴaƴanta ya dauki dawainiyarta ya dauki dawainiyar ƴaƴa ya kula da lafiyarta ya kula da lafiyar ƴaƴa sannan ya kula da suturarta ya kula da suturar ƴaƴa shine rizquhunna a arzikin mata nan abinda ake nufi ciyar da su da shayar da su da ba su magani da ba su kulawa sannan wa kiswatuhunna da kuma tufatar da su ya musu sutura amma da me bil ma'ruf gwargwadon abinda zai iya aka ce al ma'ruf shine abinda mutum ya saba zai iya ba abinda yafi karfinsa ba wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ashiriya musu duk waɗannan dawainiya gwargwadon yanda aka saba a al'ada ana yi kuma gwargwadon yanda zai iya sai Allah ya ce la tudabu walidatun la tukallafu nafsun illa wus'aha sai Allah ya ce ba a dora wa rai wani abu sai abinda za ta iya me ake nufi ana ana nufin kai ne gida da ka ajja mata a gida take kulan maka da yara take renan yaranka ko take shayar da ƴaƴanka to kar ka dora mata abinda ba za ta iya ba kar ka dora mata wani abu wanda ba za ta iya a gida ba a'a domin ba a dora wa mutum wani abu sai abinda zai iya kar kai da ka jibga mata aiki da wahala domin da ba za ta iya ba kar ka yaka sannan kuma ke ma wanda kike zaman gida din kar ki dora wa mijinki wajen nema kar ki dora masa abinda ba zai iya nemowa ba ko kuma kar ki dora masa abinda yafi karfin sa duk abinda ya nemo ya baki yi hakuri gwargwadon halinsa gwargwadon ikonsa gwargwadon abinda zai iya abinda ya shafi abinci ne abinda ya shafi abin sha ne abinda ya shafi sutura ne abinda ya shafi tufafi ne abinda ya shafi magani ne abinda ya shafi na kayan kwalliya ne gwargwadon abinda ya kawo ya baki ke ma ki hakura kar ki dora masa abinda ba zai iya ba haka Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya ce la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladin sai Allah ya ce sannan kar ita wannan uwar kar a kuntata mata da wannan yaron nata kar a tutar da ita saboda kula da wannan yara sannan shi ma uba kar a kuntata masa wajen abin da zai nemo din da ake nufi la tazaru walidatin bi waladiha kar a tutar da uwa da danta saboda danta kamar ya tutar da ita ma'ana a hana ta dan tana ji tana gani a kwace dan a hana ta ko kuma a hana ta abin da za ta ci kuma a hana ta abin da za ta ba yaro ko kuma a takura mata dora mata wani abu da ba za ta iya ba game da danta haka nan shi ma wanda aka yi wa haihuwa shi uba shi ma kada kuntata masa a kuntata masa ta hanyar maganganu ko zagi ko wulakanci ko cin mutunci ko kuma a rena abin da ya kawo ko a dora masa abin da ba zai iya ba ita ma kada kuntata mata a zage ta a ci mutunta ta aibanta ta duk da dawaidiyar yara da take da kula da yara Allah ya cikar ayi haka kaga wannan ayar ita ma ta kara fito mana da abubuwa fili cewa miji ga aikin sa a gida mace ma ga aikin ta a gida to ya kamata kowa ya fahimci aikin kowa kar kowa ya shiga aikin kowa daga lokacin da wani ya shiga aikin wani in ba dan taimako ba za a samu matsala ko kuma daga lokacin da wani ya barwa wani aikin sa kamar a ce shi mijin kawai ya dawo gida ya tare ba ya zuwa ko ina sai dai matar ce kullun take zuwa kasuwa take zuwa gurin aiki take zuwa kodago take zuwa aikatau take samu abin da za ta ciyar da su ta shayar da shi ta bashi kaza ta bashi kaza to lokacin za a samu matsala haka idan aka ce kuma ita ma shi kuma mijin kuma ya dawo gida yayi zaman shi ko shi yake kula da yara ita kuma tana ta fita tana nemowa to an samu sabani yanda Allah ya tsara rayuwa sai a samu matsala amma sai dai ko taimakekeniya wala Allah ita ma tana wata sana'a tana yi ne dan ta taimake shi ko tana wani aiki dan su taimaka wa yayansu wala Allah shi ma yakan zama zauna a gida dan ya taimake ta a wani aikin gida wannan duk ba laifi bane amma daga lokacin da daya ya bar wa daya aikin to wannan za a iya samun matsala shi yasa za ku ga waɗansu mutanen al'adunsu lokacin ma'ana kowa ne ma yake ita matar ba ta zama a gida ta tafi nema shi ma mijin baya zama ya tafi nema kuma kullum haka suke wurin da kowa yake wani lokacin mijin ya kwanci a gida ya ki tafiya ita matar za ta je ta nemo ta dauki dawainiyarsa wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane ya kamata kowa ya tsaya matsayinsa ba laifi ki yi aiki amma ba wai aikin da zai zama ke zaki dauki dawainiyar gida 100% ba ba haƙƙinki bane kuma wannan aiki da kike na abin da kika samu haƙƙinki ne taimakon da zaki in kin ga dama ki taimaka wa mai gidanki Allah zai baki lada amma ko da biki taimaka masa ba Allah ba zai kama ki da laifi sai dai biki kyauta ba da ma dan su mazajin tunani suke yi wai idan matar su tana aiki to duk abin da take samuwa haƙƙin su ne a basu wani har yanka matar sa yake albashi cewa duk wata zaki bani kaza a cikin abin da ke dauka kuma wata sai an yi yarjejeniya in kin yarda haka to kije ki aiki in ba ke dawo ba zaki aiki ba a wannan ai ba haƙƙin ka bane sai dai ka ba ta dama ta yi haƙƙin ka ne amma ka ce abin da take samu naka ne wannan ba haƙƙin ka bane sai dai kuma yana da kyau abin da take samu wa ta taimake ka ta taimaki ƴaƴanka ta baka gudunmuwa a cikin wannan aikin tunda mun ga matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna taimaka wa manzon su wannan baiwar Allah nana Asma yar gidan sayyidina Abubakar Allah ya kare ta a gare ta matar sahabi Az-Zubair ibn al-Awwam ita tana daga cikin mai daukar dawainiyar mijinta gaba daya tana taimaka wa mijinta dan tana da arziki tana kasuwanci hatta dabbobin mijinta ma yake daukar dawainiyar su mijinta ma lokacin take kawo ta bashi kaga ba laifi bane ba kenan ashe mace in tana da arziki tana da hali ta dauki dawainiyar mijinta ba laifi bane amma ko ba haƙƙi bane mana ba haƙƙi bane amma dai kuma abu ne mai kyau amma kamar yadda malamai suke faɗa shi kuma miji duk talaucin sa haƙƙi ne ya dauki dawainiyar matarsa haƙƙi ne inda za a ce duk duniya kafi kowa talauci ita kuma matar ka duk duniya kafi kowa arziki to sai ka dauki dawainiyar ta sai dai idan ta ga dama ta sauke maka nauyin abin ta ce ba matsala dan ci gaba da kulawa da wasu abubuwan shikenan ba sai kai ba amma in kace ba za ta ba to haƙƙi ne sai ka ciyar da ita ka tufatar da ita ka ba ta gudun zama haka Allah madaukakin sarki ya fara to sai dai wani lokacin kuma ana samun waɗansu matan waɗanda su kuma za ka same su ba su da kirki za ka same ta bayar Allah tana aiki tana aikin ta tana sana'ar ta ko tana kasuwanci amma ba za ta taba taimakawa da mijinta daidai da kwandala ɗaya ba akan naira 200 na gishiri sai suka ruwa rana ita da mijinta kuma tana samun albashi a wata kalla ya kai 100 ko sama da haka ko kuma tana samun riba a kasuwancin ta a duk sati sama da naira 100-200-300 amma ba za ta iya daukar naira 100-200 ta sawo gishiri da za a zuba a niya a gida ba sai ta jira mai gida ya dawo wannan irin bala'i ne zaka samu mata da yawa suna aiki amma wallahi mazajen su ba su san nawa suke dauka na albashi ba sani ba ko mazajen su ba su san me suke da wannan kudin ba kuma wadansu mazajen sai ga Allah ya tambaye su sun kauda kai daga wannan abu ba ruwan su amma su ba za su yi tunanin bari in taimaki mijina da abin da nake dan samu ba wallahi wadansu mata ba ruwan su za taimaka wa wani bawan Allah yana bada labari lecturer ne a wata university daga cikin manya-manyan university yan kasar nan yace wata rana ya fito daga gida da motarsa yace bai fito daga gida cikin dadin rai ba domin sai da suka yi hayaniya da matarsa akan naira 200 yace ita kuma matan nan tashi ita ma lecturer ce a wata makaranta a garin College of Education lecturer ce kuma lokacin da dadewa albashin ta kai 70 a lokacin amma akan 200 sai da suka yi sa'insa da shar aka bar shi ya fito to naira 200 yace ya fito yana sauri zai tafi gurin aiki zai tafi makaranta kawai sai ya ga wata messenger wani HOD din su na university din ya ganta a bakin titi sai a sai ta tsaye da shi sai ya dauko ta yace wance aka cika makara suna sauri sai ta ce wallahi na je ka san an yi mana albashi jiya ita kuma yace albashin ta a lokacin duka bai fi naira 23 ba tace to da aka yi mana albashi jiya shine na biya kudin makarantar ƴaƴana guda biyu naira 18,000 to shi yasa na makara sai ce ina baban su da yake ba cicci baban su shi ma ya tafi nema ma yace to yana ina cicci ko yana Lagos ina nema sai ce to bai aiko sai ce to shi bai aiko miki kudin kin biya ba sai dai akai albashi zaki biya da kudin ki tace haba ina dauka albashi yace zan saurare shi asai ya aiko mu ai da ma ni amfanin neman da nake ni ma dan in taimaka wa ƴaƴan namu gaba daya yace sai abin ya mun kun daure masa kai yace na farko ita wannan masanjar HOD nasu ba musulma bace yace na biyu kuma albashin ta bai fi naira 20,000 da wani abu ba na uku a ciki ta je ta biya naira 18,000 shi kuma ga matarsa musulma tana dauka albashi sama da naira 70,000 amma akan naira 200 sun yi fada wannan abin ya daure masa kai to ana samun irin waɗannan matan waɗanda su ba su san su taimaki mijinsu daidai da bayan zarra ba ruwansu su kawai kansu suka sani a taimaki miji ba san wannan ba kaga wannan ba daidai bane ko tsore duk abin da Allah ya baki wa zaki taimaka fiye da mijinki tunda ƴaƴanku ne tare kuka haihu tare suka yi kaza ya kamata kai ma ki taimaka waɗansu bayan Allah kuma suna yi su ko mazajen nasu ne matsala wasu mazajen kuma gani suke ai abinda matan suke dauka haƙƙinsu ne dole ba su kin yi man an ba ta yi ba ai ta masifa yai ta mata masifa wani ma dama gaba ɗaya zai daina biyan kuɗin makarantar yara tunda tana aiki dole ta biya musamman irin kuɗin makarantar islamiyoyin nan da ake yi wallahi dai na san mata da yawa a gurarenmu yawanci su suke biyan irin kuɗin islamiyya ɗin mazajen ba za su biya ba kai wasu iyayen masu suke kai ƴaƴan makaranta islamiyya ba ruwansu uniform ma yawanci iyaye mata suke su ba ruwansu ba zai sai dai a koro yara amma irin ɗan kuɗin islamiyya na ko kuɗin tahfiz ko kuɗin makaranta hadda wanda ake biya a wata 1,000-2,000 wallahi wani ba zai biya ba in dai ya san kina aiki to dole sai ki biya in ba za ki biya ba to sai dai ƴaƴan naki kasi karatun addini shi dai ya dana biya biya na boko da yarfin ɗin boko amma bai zai biya na islamiyya ba yana ganin ai matarsa tana aiki ita ma za ta iya biya to wannan shine matsala to Allah madaukakin sarki ya raba mana rayuwa kowa ga Allah ya ba kowa aiki ke mace ga aikin ki shi namiji ga aikin sa sai dai kuma a taimaka wa juna aka taimaka wa juna wannan ba laifi bane amma kuma ba haƙƙi bane sai dai taimakon juna sai yasa Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wanda aka mata Allah ya ce ku zaman ku a gidajen shine asali ba za ki fita ba sai idan da wata bukata ko da larura idan aka ce bukata zai iya hadawa maybe kina karantarwa maybe kina wani aiki maybe za ki je gidan wata ƴar uwarki ta haihu ki gaishe ta ko zaki je an yi rasuwa ki yi ta'ziya ko zaki je ki murna ko ki barka ko wani abu na alkhairi da ya faru ko wani abu na tashin hankali ki jaje ko wannan larura ce take sa ko zaki je kasuwa ki so wani abu tunda ba mai so a duk wannan bukata ce ko kuma larura larura shine zaki je asibiti baki da lafiya zaki je asibiti ko ƴaƴanki ba su da lafiya ba mai kai su zaki kai su asibiti ko mahaifi yake tana asibiti ko yaya yake tana asibiti ko kanwanki tana asibiti to duk waɗannan su ne larurar da take sawa a fita amma haka kawai bai kamata ki dinga fita ba in ba tare da larura ba ko ba tare da bukata ba waɗansu matan Allah ya so ya sa ba sa son zaman gida a rayuwa kullum tana waje kullum tana waje musamman idan aka ce irin unguwar ta su irin unguwar nan ce ba cikin gari ba wace irin wani kwatas ne ko wani jihar ne ko wani abin nan ne to ba za ta zauna a gidanta ba kullum an da mijinta ya tafi aiki ita ma ta fita ta shiga gida a wata an kama hira kenan inda ta san ba zai dawo ba sai bayan la'asar ko karfe 5 ko magariba wanda haka tana gama abin da za ta sha ɗaya ita ma ta fita ta rufe gida ta shiga gidan kawa ko ta shiga gidan makociya za a je a yi ta hira sai wajen karfe 4 miji ya kusa dawowa sai a dawo ko kuma sai karfe 2 sai a dawo a ɗora girki wannan ba daidai ba ne dan ana samun mata masu irin waɗannan abubuwan sosai kuma duk wanda yake rayuwa a irin waɗannan guraren a mutum yana kwatas ko yana jar'e ko yana locus ko wani gurare za ka ga kowace unguwa sai ka samu uwar daba wadda a gidanta ake taro ake hira da rana za ka samu irin wannan uwar daba ɗin wadda za ga ita ce gantsin abin na da lida na wannan unguwar za ka ga da zarar mazajen sun tafi wurin aiki gaba ɗaya sai ga matan duk sun mutu akwai gidan wacce suke taruwa suke ta gulmace-gulmacensu tana nan ita ake zuwa gidanta wannan ta fito ta zo nan wannan ma ta fito wannan zo ta haɗu sai ta kira ba tare da mazajen sun sani ba sai wajen karfe ɗaya kuma sai a koma ɗora girki ita dai ba za ta nuna a gidanta ba wannan ba daidai ba ne idan ba da wata larura ko da wata bukata ba musulunci bai ba ki dama ki fita daga gidanki ba haka kawai ki fita daga gidanki ba tare da izinin miji ba wannan haramun ne musulunci ya ce ku yi zamanku a gidajen kar ku yadda ku fita sai da larura kuma sai da bukata haka Allah madaukakin sarki ya faɗa to sai Allah ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula idan kun tashi za ku fita din idan larura ta kama za ku fita Allah ya ce kar ku caba kwalliya kwalliyar da za a rinka gani a fili kamar yadda matan jahiliya suke yi wanda in za su fita sai an bayyanar da ado da kwalliya sannan ake fita kowa yana kallo ya ga kwalliya ya ji ƙanshin turare ya ji menene Allah ya haramta wannan a in za ki fita ki fita da hijabi ki fita jikinki a rufe haka musulunci ya ce wannan idan bukata ta kama za a fita din kenan to kar a fita cikin ado da kwalliya adan da zaki bayyanar da shi kowa ya gani musulunci ya hana wannan in ma kin ji kwalliya ki rufe ki fita amma kan ki kwalliya ki bayyana da ajiyarki ki fito kowa yana gani wannan haramu domin wannan ɗabi'un matan jahiliya ne ɗabi'un mata ne kafin zuwan musulunci da musulunci ya zo sai Allah maɗaukakin sarki ya hana wannan ainihin wato mummunan ɗabi'a ɗin to a nan nake so in ja hankalin da yawa daga cikin waɗansu mata waɗanda ba su da addini wanda suke da wayewa wanda ba ta addini ba ita tana ganin wani abun kunya ne a ce ta fito waje ba tare da ta yi ana ganin kwalliyarta ba tana ganin ƙauyanci ne ta fito da hijabi a gwara ta fito ta kwalliya saboda a gani a rinka cewa wancan matar wane ce ai wancan ta haɗu ko wancan ta yi kaza ko wancan ta yi kaza wannan ba daidai ba ne shi yasa da yawa za ka ga waɗansu matan ba sa yin kwalliya a gidajensu sai idan za su fita in ka ga ta yi kwalliya to fita za ta yi amma idan tana zaune a gida ba za ta yi kwalliya ba ba za ta yi mijinta kwalliya ba ba za ta yi mijinta ado ba sai idan za ta fito waje shi ne za ta yi kwalliya wannan haramun ne musulunci ya umarci mata idan za su fita su rufe jikinsu kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika
ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minin
na'am
wa nisaa'il للمؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kulli azwajika ka fada wa matanka wa banatika da ƴaƴanka wa nisa'il mu'minina da matan mu'minai ku dubi wata irin falala da daraja da karamci da Allah madaukakin sarki ya muku inda Allah ya hada ku da ayyan annabi da matan annaba aya daya wannan ba karamar daraja bace wannan ba karamar falala bace ashe Allah madaukakin sarki ya san da ku ce sai Allah ya muku falala da daraja ya hada ku da wa da matan manzon Allah da ayyan manzon Allah aya daya wajen me Allah ya ce dunina alaihinna min jalabibi ma'ana su saukar da jilbab din su akan su ma'ana su rufe jikin su gaba daya malamai suke cewa shi hijabi na yamace shine wanda ya hada abubuwa guda biyu akwai jilbab akwai khimar wasu ke cewa jilbab shine duk abin da za a sa ya rufe jiki gaba daya tun daga sama har ƙasa shi ake kira jilbab wannan abin riga ce a wani irin ko wani mayafi ne wanda yake da wata sifa ta musamman ya rufe ciki gaba daya shine jilbab abu na biyu shine khimar khimar shine wanda ake dora shi daga sama ya sako ƙasa suka ce idan ya tsaya iya ciki ko ya tsaya iya cinya wannan ana kiran shi khimar amma inda zai sauka ƙasa gaba daya ya rufe ciki ya zama jilbab suka ce sannan sai izar na uku kenan izar shine kodin zani da ake daurawa ko kuma wani wando babban mai faɗi da ake sawa suka ce to waɗannan abubuwan guda uku su suke haɗuwa a kira su da mai hijab shine hijab ta sanya wani abu daga cikin zani ko wani wando ta samu wani babban ko dai ta sa wata riga mai faɗi tun daga sama har ƙasa ta ɗauko wani ta ɗora a kanta ko kuma ta sa wani a kanta tun daga sama har ƙasa wannan su ake kira hijab waɗannan waɗanda ake kiran su hijab ɗin suna da sharaɗansu guda bakwai sai ba zai zama hijab ba sa zama hijab gaba ɗayansu sai sun cika waɗannan sharaɗai guda bakwai sharaɗi na farko ya zama za su rufe jiki gaba ɗaya sun rufe jiki gaba ɗaya sharaɗi na biyu ya zama suna da kauri masu kauri ne ba firara ba ne sharaɗi na uku ya zama ba shara-shara ba ne wanda za su iya nuna jikin mace ko wanda za a iya ganin jikin mace idan an kalle ta sharaɗi na uku kenan sharaɗi na hudu ya zama ainihin wato ba su yi kama da kayan kafirai ba ma'ana ba irin kayan kafirai ba ne wannan kayan ba wanda kafirai suka saba suna sawa ba ne wanda ake gane cewa duk mai sa irin wannan kayan kafirai ne sharaɗi na biyar ya zama ba a sanya musu turare ba ya zama babu turare ma'ana lokacin da za a fito ba a sa turare a cikinsu ba sharaɗi na shida ya zama ba tufafin shuhura ba ne me ake nufi da tufafin shuhura malamai suka ce abinda ake nufi da libasin shuhura shine duk kayan da za ki sa ki zo guri a zuya a yi ta kallon ki ke kaɗai wannan shine libasin shuhura haka wasu malamai suka faɗa ma'ana kayan da za su ɗauki hankalin mutane su ta kallon ki to haramun ne sun yi irin wannan kayan kar ki sa kayan da za ki wuce a hanya kowa ya juya ya ta kallon ki wannan shi ake kira libasin shuhura ko dai saboda ƙyalƙyalinsa ko kuma saboda wani irin kaya ne ga yanan kamar na mahaukata ko kuma saboda tsananin tsadar shi ko kuma saboda tsananin jan hankalin wannan kayan to wannan shi ake kira libasin shuhura sannan sharaɗi na bakwai ya zama yana da faɗi baya lilliƙe miki a jikinki baya kama miki jikinki to idan suka cika waɗannan sharaɗai sai a ce ta sa hijabi wannan shi ake kira hijabi amma idan aka rasa ɗaya daga cikin wannan ko dai sirara ne shirashira ne ko da su rufe mulkin jiki indai ana kallon wani bangare na jiki ki ta ciki wannan bai zama hijabi ba ko kuma ya zama matsatsu ne sun matse ki ana ganin ko ina a ciki wannan ba hijabi ba ne ko kuma ya zama ba ya da kauri ba shi da kauri firiri ne yadda yana dan farewa a ciki za a ga jiki wannan ba hijabi ba ne ko kuma ya zama yayi kama da kayan da arna suke sakawa ko kuma ya zama bayan kin sa ci din ya cika sharɗai kuma kin fesa turare kin fito kuma kina kancin turare shi ma ne bai zama hijabi ba ko kuma ya zama kin fito maimakon kin sa hijabi sai zama duk inda kika wuce ana kallon ki shi ma ne bai zama hijabi ba waɗannan su ne sharɗai hijabi kamar yadda malamai suka bayani shi sai yana da kyau ashe in zaki sa sai kiga ya cika waɗannan sharɗai guda bakwai idan ya cika to ya zama hijabi sai ki adashin warkatulin kasawa to a haka shari'a ta ce mata su rinka fitowa idan za su fita amma kar ya zama idan za su fita ba sa ainihin wato sawa sannan malamai suka ce ita mace ina ne yake zama ina ne in za ta fito aka yi da ta bude ina ne aka yi da ta rufe wasu malamai suka ce mace za ta rufe ko ina a jikinta banda gurare biyu suka ce banda tafin hannunta da fuskarta haka wasu malamai suka ce duk mace al'aura ce banda fuskarta da tafin hannunta nan ne kadai in ta bude shi ba matsala bane ita ma fuskar kai kattai mata kwalliya shi ma tafin hannun kattai masa kwalliya wasu malamai suka ce a'a ai mace gaba ɗayan ta al'aura ne sai ta rufe fuskar ma sai ta rufe hannun malamai suka ce a'a abin da yafi inganci fuskar mace da tafin mace ba al'aura bane sai dai idan akwai fitina menene fitina idan ya zama in kika fito din za a rinka kallon ki ko za a rinka kallon hannun naki to shi ma wajibi ne ki rufe su suka ce amma rufe hannun da rufe fuska din shi ma sunna ne idan ki rufe su Allah zai baki lada idan ba ki rufe su ba babu komai akan ki amma idan kin san inda zaki je za a ta kallon ki ko kuma kin san Allah ya miki wani yanayi na kyau zaki ja hankalin mutane to dole ne in za ki fito ki rufe fuskarki dole ne ki rufe tafin hannunki wannan shi ne abin da malamai suka faɗa saboda kar a ja hankalin mutane ƙarshe a samu fitina ko wani abu da ba daidai ba ya je yana faruwa to kaga nan ne malamai suke to ashe kafa ma al'aura ce to amma mu sai ga a yanzu ka ga mace akan babur ta sa hijabi ta sa niqabi amma korinta a buɗe a gama tana tafiya kafa a buɗe amma ko fuska a rufe to ai fuskar ta fi sauƙin buɗewa fiye da kafa ita kafar al'aura ce amma fuskar ba al'aura ba ce amma sai ga mata an sa hijabi iya kori kuma an sa niqabi kuma korin gashi a waje kana ganin sangalalin nata to me wannan ba kafa bacin ya baya ai gwara ki rufe korin naki gaba ɗaya ma ki wa fuskar ta ki a buɗe ya fi domin fuskar ta fi sauƙi ita fuska ba laifi ba ne sai dai ana bin tsoron fitina ana tsoron fitina to sai ki rufe amma ba wata fitina nan babu komai to wannan shine hijabi da sharɗai hijabi shine Allah ya ce in za ku fita ku yi irin wannan fita in dai ku masu imani Allah ya ce ya ku matan annabi da ƴaƴan annabi da matan mu'minai ga irin shigar da za ku riga idan za ku fita in za ku fita ku rufe cikin ku gaba ɗaya Allah ya ce zalika adna an yu'rabna wannan shine yafi kusa da yadda za a gane ku a gane ku masu imani ko mu'minai ne ko musulmi ne fala yu'zain yanda ba za a cutar da ku ba ba wanda zai ganki da irin wannan shiga ta mutunci ya nema ya kula ki ko ya nema ya miki magana ko ya nema ya ce miki kaza sai dai da in ke ballaga za ci dan za ka samu wata da niqabin da hijabin da komai amma a kasuwa tana ta surutu da dan kasuwa to yanzu kuma ya za a yi habawa ne ni fa ta ka ce yanzu ba za ka rage ba wannan na saba fa wai ita tashi tana kika zama tashi ko da kai waye mata rage dan yayi mata rage kuma fa ga hijabin ta ga niqabin ta amma ta tsaya kai ta gwalan gwaso da dan kasuwa tana nema ya rage mata kuma da hijabi da niqabi to me ya amfani hijabi da niqabi kin dauka hijabi da niqabi kawai wannan abu a fili zuciyarki ma hijabi ce bakinki ma hijabi dole ki kiyaye yanda za ki tsara mutuncin kanki duk wanda ya san ki ya san ki mai mutunci ce amma in kin ga kin yi irin wannan shiga kin fito ana kula ki to sai dai in baki da mutunci sai dai in kin fito kina tafiya kike ga wani abokin mijinki wane barka da yi wane ya kake wane sallu kuma ga diƙabi a dole a ita kula ki to da kin zama ballaga zaki wato ba ki sa abin da yake ba amma idan kika kama kanki ba wani wanda zai ganki da irin wannan shiga yayya tanka ki ko ya miki magana ko ya faɗo wani abu naki wanda ba daidai ba to amma kuma yawanci sai ake samu waɗansu fitsararru sai ga mace ta sa hijabi da niqabi amma ba mutum ne yake kirki bace wannan ta sa ma har zaka samu waɗansu yanzu sun je kasuwa da hijabi da niqabi amma barayi ne barayi ne da yawa gashi ana kamawa musamman wannan lokacin na azumi da ake yawan zuwa sayan atamfofi da sarƙoƙi da takalma da wane ne ana kama mata da yawa barayi kuma dama in za ta je ta sai ta daina dogon hijabi da niqabi yawanci sai ga an kama ta ashe barauni ya ce saboda ta san in ta je da irin kananan kaya ko kodan mayafi za a gane ba mutum da yake kirki bace amma duk da aka ganta da hijabi da niqabi ba za a yi tunanin cewa wannan barauniya bace za a yi tunanin mutum ne ya kirkice sai a dauke ido daga kallonta wannan ita kuma ashe haɗin ce ta je to ana samun waɗansu suna tsata abinda ya shafi niqabi da hijabi ya kamata su kuma su ji tsoron Allah subhanahu wataala su daina bata niqabi da hijabi to wannan ta sa kuma sai ka ga waɗansu lalatattun wanda ba san addini ba su kuma sai ka ga suna cewa duk waɗannan masu niqabin munafikai ne a ƙarya kake sai dan kai ne munafiki amma ba duk suka zama munafikai ba yawancin su mutanen kirki ne munafikan masu haƙinci yan kadan ne wasu kuma sai ka suna cewa ai hijabi a zuciya yake sai ga ta fa dan karamin mayafi ana ganin ko ina a jikinta in ta gama mai hijabi da niqabi sai ta rinka mata izgilanci waya san ma abin da take yi ai hijabi a zuciya yake ke waya san abin da kike yi kuma waya ga ya mata hijabi a zuci ne kadai hijabi ba a zuciya bane kadai hijabi a zuciya ne kuma a fili ne idan zan yi mu'amala da ke a gasa zuciya yake ba ya za a yi na gane ke mutumi ya kirkice in ganki da shiga ta musulunci sai dauka ke mutumi ya kirkice amma na ganki da yan kananan kaya da dan karamin mayafi kina tafiya ko ina cikin ki a bude ya za a yi na gane ke mutumi ya kirkice ni na san zuciya yake ne wanda tsakanin ki da Allah ina ganin ki a irin wannan shigar ko ina cikin ki a bude zan kawo wannan ba mutum da ya kirki bace komin tsarkin zuciya yake kuwa inda ne ba san zuciya yake ba amma idan na ganki da hijabin ki babba da niqabin ki da komai ni a waje na ke mutum da ya kirkice komin lalace wa zuciya ki tunda ban san zuciya yake ba ashe shari'a tana amfani da zahiri shi kuma Allah yakan yi amfani da zuciya mu da zahiri muke amfani tunda ba mu san zukata ba Allah ko yana amfani da zukata da zahiri yanda za a ki gane mutum da ya kirkice shine ki ganta da shiga da kyau ba ki ba ruwan ki tsakanin ki da zuciyarta Allah kadai ya sani yanda za a yi ki gane mutuniyar banza ki nan ta babu shiga da kyau ba ruwanki da zuciyarta bai sani ba Allah ne kadai ya sani yana da kyau a daina aibanta masu hijabi da niqabi mutanen kirki ke kuma karki yadda wai dan ana aibanta mai niqabi da hijabi ki ji ba kiya so ki sa ba daidai ba ne abu ne mai kyau shiga ce ta musulunci Allah ya ce ayi kuma za ki samu lada idan kika yi sannan za ki tsara mutuncinki mutuncinki zai daraja da kima wannan ya kamata ne so da haka yana da kyau ku kiyaye karki yadda ki barar da mutuncinki ya zama ana miyagun maganganu a kanki ki zama kaman miya ki zama nan tsakiya ta yanda wani ba zai iya cutar da ke ba Allah ce zalika adana an yi urabna fala yuzai wannan zai sa a gane ku yanda ba za a cutar da ku ba kin fito kina tafiya cikin mutunci ba wanda ya sai kula ki wata rana wani aboki na ba da labari wai sun je unguwa da matar shi tunda shi ba malamin addini bane kawai abotaka ce na karatu da aka yi sai ke ce wallahi akwai randa sai da suka yi rigima da wani a motar haya mota nace saboda me yace wai saboda yana kula masa mata a mota nace to kai matar ta ka aya ko ka tafi yace sun je ga tsawon mota sai ya zama duk mata ne ita mata sai ta hau bayan shi kuma ya hau gidan gaba da aka sauke wata sai wani mutum ya shigo da ya shigo sai ya dinga neman wai matar wannan abokin namu ta bashi namba don Allah ba annan baki mana shi kuma yana ga mota yana ji nace to ya aka ita wallahi malam kawai dai kwalliya tai ado kuma an ka ganta ba za ka dauka ma mata aure ba ci shi yasa shi kuma da ya gani ya dauka budurwa ce yace ban nan baki mana shi kuma miji yana gaba yana ji nace to ai da kunka ne yanzu da ta sa hijabin ta da niqabin ta ai wallahi Allah zai kawo matar aure ce amma me bi aure yake ne ma shi kuma ya ga ta musu dole kula ta to kuma sai kula mata nace to me yasa kawo mata ga aka wannan shine zalika adna an yi urabna fala yuzain kuga da ta sa hijabin ta da niqabi ai bai fahimci wannan nabi ma ta aure ce sai ji tsoron kulata amma ya ga tayi kulliya ta sa dan karaman mayafi ta sa kaya matsatsu ya za a iya kawo matar aure ce ce sai ya ci biyar Allah ko zan samu nan baji shi ko miji yana gaba yana ji ko kuma da suka tsaya sai ne miyan zazzage shi shi kuma yace wallahi ni ba san mata aure ba ce mutanen mota suka ce gaskiya ya fi ka gaskiya dan yanayin matar aure bai kamata ta irin wannan shigar ba wannan shine matsala shi yasa Allah ya ce akwai hikima wannan shigar saboda idan kina yi za a gane kina da mutunci ba wani wanda zai cutar da ki ba wani wanda zai kalle ki ba wani ma an yi kallo ki zai dauke ido ne haka wani in kika taho zai dan kauce wani da ya ganki zai kokari ya ga ya baki hanyar ki mutunci saboda kin yi shiga ta mutunci zai gane ke mai mutunci amma kin yi shiga kin sa kaya matsatsu kin sa wani dan karamin mai yafe kin fito kan titi kina tafiya kuma kina matar aure to wa zai gane ke matar aure ce a irin wannan shigar to sai ki jawo kanki kallo ki jawo kanki maganganu ki jawo kanki surutu ki jawo kanki maganganu da yawa yawanci mata wallahi wani abun baki ne yake kama su baki ne zaka ga wata mace idan kai wata irin shiga ta fito wallahi in ka kalle ta sai ka ji kamar kai amai kika ji amai yana nema ya taso maka me yasa saboda yanayin jikin nata ta bushe ta kangare ta abin nan sai ka ce wannan dama ta sa hijabi da ta fi kan kallo amma ta fito ba hijabi sai ganta wata iri ta zama maguna wannan sai sa wani ya ganta cika kaga wancan kamar namiji yana fadar haka din sai wani bala'i ya same ki amma da ke rubo jikinki gaba daya ba wani wanda zai ganki gane ma waya kike amma idan zaki dinka fitowa haka kullum jikinki a bude wani sai ya aibanta ki wani sai ya aibanta ki wani sai ya gaya miki magana wani sai ya faɗa abinda ba daidai ba shi yasa amma ki rufe jikinki gaba daya ba wani wanda zai ganki ya ma sake kallon ki ko ya aibanta ki ko ya faɗa miki magana saboda tsoron ko dan tsoron kambun baka ba wani ya kalle ki ya ce ka dubu waccan dubu jikinta ta tana ma wani iri baki sani ba ko yana da kambun baka wannan magana da ya faɗa miki sai ki ga wata larura ta kama ki sai ki ga daga ranar kin fara zazzabi ko ciwon kai ko wani abu shikenan ki ta azali kenan me yasa kambun baka gare shi ke baki sani ba kuma baki ji ya faɗa ba barantana ki ce masa wani kace masha Allah ko kuma baki ji lokacin da ya faɗa ba balantana ke yake ce masha Allah kawai faɗa yi saboda yanayin da kika fito to ce sa irin wannan ba karamin matsala bane shi yasa yana daga cikin kullum abin da nake jan hankalin waɗanda za su yi aure cewa su daina ɗora hotunansu da matan da za su aura a media wannan ɗorawar da ake wani zai gani ya ce kai dubi da Allah wannan ya aka ta aure wannan mutumin mummuna wannan magana sai ki ga wata matsala ta faru to yana da kambun baka duniya tana gani baki san abin da wani zai faɗa ba wani kuma ya ce kai shi wannan ya rasa wacce zai aura sai wannan dubi ta da Allah ya aibanta ki sai ki ga wani abu ya same ki ki ga aure ya ke albarka ai ta rigima a cikin auren saboda kambun baka da aka yi muku shi yasa ake so a ringa koyewa ana rufewa sai inda ya kamata a bayyana shine gidanki ko mijinki amma ke a rayuwarki kullum ki ta fitowa kina fitowa ko ina a ganki a fili ko ina kaza ko ina kaza hatta yaran ki an ce za a fito da su ki dinga dan boye su kina rubu saboda irin wannan aibanta da irin wannan maganganun da ake faɗa kuma ki rinka yi musu addu'a shi yasa ba kowace ni'ima Allah zai miki fito ki bayyana ta ba wata ni'ima idan Allah ya miki boyewa ake yi saboda hasada saboda kambun baka saboda surutu saboda maganganun mutane wannan shine Allah madaukakin sarki yace wala tabarrajna تبرج الجاهلية الأولى ما زال صلى الله عليه وسلم ما تشيدن تفتو تو شيدن نيكي قاوة تاتا إذا ما تفتو شيدن نيكي قاوة تاتا تو لاك شيدن دي يزيغو سي تكلنكي أما يدن تيكي مطو دي هجابيكي الله مدعو في كنسر كي دي سليكي بمن بابو أبن دي يكي في تنا غمزا في يد ماتا كما يدن ما زال صلى الله عليه وسلم يكي تو حديث مسلم يتي ما تركت بعدي ستنتن أبر على الرجال من النساء مثلا تني دي بمبر وتفتنا أبايانا با ودى تفتوتد مذا fiye da mata. Mata fituna ne game da maza. Ce za za ku ga Yahudawan duniya idan suna so su halakar da ku sai su fara halakar da matan ku, ko kuma sai a shigo muku ta bangaren mata. Wannan sai ga an yaudare ku, an zo an halakar da ku saboda waɗannan matan. Akwai ya musu tabarruji, akwai ya musu tsareci. Yanzu dubi ɗin yadda Yahudawa suka shigo ta hanyar da ba mu taɓa sani ba, suka juya mana bukukuwanmu. Aka waye gari bukukuwanmu yanzu sun koma bukukuwa irin na Kiristoci mafi yawa. Sai waɗanda Allah ya tsare irin shigar da za a yi, in za a yi biki ya koma irin shiga ta Kiristoci. Irin kaɗe-kaɗe da rere an koma irin na Kiristoci. Kaga a hankali a hankali. Ya waye gari yanzu ma idan za a yi aure in ba a yi irin wannan abin ba, ana ganin ba a waye ba. Sai an kama guri, sai an sa kaya matsatsu, sai an so amarya wani irin kaya ana ganin ko'ina a jikinta, sai an kira mai jije makaɗi, sai an haɗu maza da mata, sai an yi kaɗe-kaɗe, sai an yi raye-raye. Wanda in ba haka ba sai a ji an yi biki ladi kamar ba a yi biki ba. Wannan shi ne matsala. Wannan Yahudawa ne suke shiga duk suke canza mana irin waɗannan abubuwa. Shi yasa dole ne mu yi taka tsantsan, mu kiyaye kanmu, mu kiyaye mutuncin kanmu, mu kiyaye duk inda za mu shiga, ko mu kiyaye yanayin makomarmu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa aqimna salata, sannan ku tsaya da sallah. Nan ana nufin ya ku matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ku matan mu'minai. Tsaya da sallah yana da matukar muhimmanci. Duk irin halin da kike ciki ki kula da sallah. Karki yadda ki sakaci da sallah. Sallah tana daga cikin abin da Allah yake daga mutum saboda ita. Sallah tana daga cikin abin da Allah yake tsare mutum saboda ita. Sallah tana daga cikin abin da Allah yake kare mutum saboda ita. Sallah tana daga cikin abin da take sa mutum ya samu arziki a rayuwa. Ki kiyaye sallah. Idan kika kiyaye sallah rayuwarki za ta yi kyau. Rayuwarki za ta yi albarka. Za ki samu abin da ba kya tunani a duniya. Allah zai tsare ki, Allah zai kare ki, Allah maɗaukakin sarki zai ɗaukaka ki, kuma za ki zama ta Allah, za ki zama kusa da Allah sakamakon sallah da kika kiyaye. In aka ce tsaye da sallah, shi ne ki rinƙa yinta a kan lokacinta, kuma ki yi irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ki san yadda ake sallah ɗin. Wannan shi ne sallar da za ki Allah ya karɓa. Ya ce wa atina zakata, sannan ku rinƙa ba da zakka idan Allah maɗaukakin sarki ya hore muku kun mallaki abin da za ku ba da zakka ɗin. Wa aqina Allah wa rasula, sannan ku bi Allah, ku bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Sallah ta inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum rijsa ahlil bait. Ina gani za mu tsaya akan magana ahlul baiti sai gobe idan Allah ya kai mu za mu ji su wane ne ahlul baiti. Wai matan manzon Allah ahlul baiti ne ko ba ahlul baiti bane? Kamar yadda ƴan Shi'a suke cewa ai matan manzon Allah ba ahlul baiti bane, to gobe za mu ji wannan magana cewa su ahlul baiti ne ko ba ahlul baiti bane. Sannan wace irin falala da daraja Allah maɗaukakin sarki wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin su na ahlul bait. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu ladar. Abinda muka kuskure Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani. Marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya. Wanda suka riga mu rasuwa Allah ya ji ɗansu, Allah ya gafarta musu. Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikinta. Abubuwan da suke ɗaga mana hankali Allah ka yi mana maganin su. Buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su, Allah ka biya mana su. Muna tawassuli da wannan alkur'ani da muke karantawa, ya Allah ka amsa mana addu'o'inmu, ya Allah ka amsa mana addu'o'inmu. Allah ka datar da mu daren lailatul qadari, Allah ka datar da mu daren lailatul qadari, kuma Allah ka amsa mana dukkanin ayyukan da zamu yi a ciki. Allah ka karɓa mana ibadojinmu, ya Allah ka tsare mana imanin, Allah ka tsare mana rayuwarmu, Allah ka tsare mana zuriyarmu, ya Allah ka sanya albarka a cikin zuriyarmu, ya Allah ka sanya albarka a cikin zuriyarmu. Wannan tashe-tashen hankula da ake yi da ɗaukan mutane da ake, Ubangiji Allah kawo ƙarshen wannan abu, Allah ka kawo mana ƙarshen wannan abu. Allah mun gaza ba za mu iya ba, Allah ka iya mana, ya Allah ka shiga cikin al'amuranmu, ya Allah ka dafa mana waɗanda aka ɗauke, Allah ka amintar da su, ka kuɓutar da su, Allah ka kuɓutar da su. Mu kuma Ubangiji Allah ya tsare mu, Allah ya kare mu. Ko a daren jiya ko wani bawan Allah mai taimakon addini a cikin garin makarfi jiya daren jiya din nake da nafa sun shiga garin sun kashe shi kuma sun dauke mahaifiyar shi Allah ka gafarta masa Allah ka ji kanshi wannan Alhaji Abdulmalik mutum mai kirki ne mai taimakon addini mai arziki ne amma wallahi jiya da daddare a garin makarfi suka shiga kidan nafa suka kashe shi kuma suka dauke mahaifiyar Allah ka gafarta masa Allah ka ji kanshi Allah ka yi masa rahama ita kuma Allah ya kubutar da ita Allah ya aminta da ita duk inda take ya Allah madaukakin sarki ya kubutar da ita Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan al'amura Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan al'amura ya Allah ka tsare mana rayuwar mu Allah ka tsare mana imanin mu ya Allah ka karba mana ibadojin mu Allah ka amsa mana addu'o'in mu waɗanda suke da juna biyu Allah ka sauke su lafiya Allah ka sanya albarka cikin abin da za a samu waɗanda suke da niyyar aure ya Allah ka ba su mazaje na ƙwarai kuma Allah ya sa albarka a cikin auren waɗanda suke da matsaloli da mazajen su Allah ya daidaita tsakaninsu Allah ya ba su zaman lafiya waɗanda suke da matsala da abokan zaman su Allah ya daidaita tsakaninsu ya Allah ka ba su kyakkyawan zama Allah ya gafarta mana kurakuren mu Allah ya sa mu cika da imani wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.